VOA. Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen 22 da 25.
Jama'a muna fatan za a gafarce mu a an yi kuskuren na'ura ne. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma labaran duniya mai karantawa Jummai Alli. Jama'an ƙasar Somalia sun ce akalla mutane 18 ne aka kashe jiya asabar a ƙasar a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar Al-Shabab ne suka kai. A harin farko sojoji 14 ne aka kashe fiye da 20 kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yaƙin sa kai suka tuƙa wata mota da ke dankare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afrika daga Kenya da kuma sojin Somalia a birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar. Sansanin sojan yana cikin haraba jami'ar Kismayo inda ake horar da sojoji akan dabarun yaƙar 'yan tawaye. Ƙungiyar Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta gabatar a gidan rediyonta ta Andalus, kuma ta yi ƙirarin cewa sojoji 100 ne aka kashe. To amma wani babban jami'in 'yan sanda a Kismayo, Kanal Muhammad Hassan, ya dage akan cewa sojoji 14 aka kashe, aka jiwa guda 9 rauni. Ya ce wasu da aka kwantar a asibiti sun ji mummunan rauni. Rundunar sojan kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afrika ta sa wata sanarwa a shafinta na Twitter, inda ta yi bayanin cewa an kashe 'yan yaƙin sa kai guda biyu a harin, aka kama biyu, kuma yanzu haka jami'an tsaro suna musu tambayoyi. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Abdullah Osobor ya ce hari na biyu an kai ne a Mogadishu, babban birnin ƙasar, inda aka kashe mutane 4 da raunana mutane 10. Ya ce bam ɗin da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi ne kusa da wani ofishin 'yan sanda da kuma wani wuri inda waɗanda suka rasa matsuguni suke zaune. Nan da nan dai babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na birnin Mogadishu, ko da yake yana da alamun ƙungiyar Al-Shabab. Duk da cewa an samu nasarar tilasta musu ficiya daga manyan sansanoni ko kuma tungayensu, har yanzu 'yan ƙungiyar suna samun nasarar ƙaddamar da munanan hare-hare a kan babban birnin ƙasar da kuma wasu wurare a ƙasar. A can Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, kuma wani harin bam da aka kai wani asibiti jiya Asabar ya kashe mutane 12, ciki har da Amerika guda 3 'yan kwangila waɗanda suke wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bam ɗin da ya ratsa har wata unguwa ya lalata ko kuma ya kace-kace da motoci da dama. Ƙungiyar NATO bata bayyana sunayen 'yan kwangilan da aka kashe ba, amma ta ce nan take ɗaya daga cikinsu ya mutu, saura biyun kuma sun mutu ne a lokacin da ake musu jinya. Shaidun gani da ido sun ce harin ya auna kumban sojojin ƙasashen waje waɗanda suke wucewa a birnin Kabul a yayin da suke wuce asibitin. Nan da nan ofishin jakadancin Amurka da ke kusa ya busa jiniyarsa yana yi wa mutane ka shaidin cewa su ɓoye. Nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hari a hari na baya-bayan nan cikin munanan hare-haren da ake kaiwa a wannan wata da aka kai a wannan wata da suka kashe aƙalla mutane 50 da raunana ɗaruruwan mutane a birnin Kabul. Mayaƙan Taliban sun ce su ne suka ƙaddamar da yawancin hare-haren. Ƙungiyar Taliban ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa bayan da sojojin Amurka da na ƙungiyar NATO suka kawo ƙarshen rawar da suke takawa wajen ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar a ƙarshen shekara ta 2014. Ko da yake sojojin Amurka da na ƙungiyar NATO sun fice daga Afghanistan, har yanzu akwai kimanin sojoji 13,000 a ƙasar waɗanda suke horar da sojojin Afghanistan dabarun daƙile ayyukan ta'addanci. Jiya Asabar, dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke ɗauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin giri kuma mutane da dama sun ji rauni a aron angama da aka yi a kan iyaka. Jami'an tsaro sun samu nasarar tare ɗaruruwan 'yan gudun hijira, amma dubbansu, yawancinsu 'yan ƙasar Siriya, sun ratsa suka shiga yankin Macedonia bayan sun yi kwanaki biyu suna zaune a filin Allah Ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba. An fara hargitsin ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce, sai waɗanda suka baya suka kutsa kai, sai kuma dubbai ciki har da mata riƙe da jarirai da kuma maza ɗauke da ƙananan yara suka yi amfani da damar da suka samu suka yi ta gudu a filin da babu waya suka shiga yankin ƙasar Macedonia. Daga baya 'yan sanda sun samu damar shawo kan al'amarin, suka hana kwararar 'yan gudun hijira bayan da suka yi mintoci 30 suna harba gurnetin gire. Waɗanda suka samu nasarar kutsa a ƙasar sun yi ca suka doshi birnin Gavelia, inda suka shiga taxi da wasu motocin safa suka doshi Serbia akan hanyarsu ta zuwa kan iyakar ƙasashen Turai. A ranar Alhamis, ƙasar Macedonia ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarnin a rufe kan iyakokinta kada a bari 'yan gudun hijira su shige. Yawanci suna arcewa yaƙi kuma suna shiga ne ta ƙasar Girka. Kusan mutane 2,000 ne ke tsallaka kan iyaka kulliyoma a kan hanyar su ta ƙasa zuwa ƙasar Hungary da yankin ƙasashen Turai da babu iyaka. A nan Amurka kuma, wata mai shari'a ta gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnati umarnin cewa ta nan take ta sako yara 'yan gudun hijira da iyayensu mata da take tsare da su a sansanonin tsare iyali. Wannan hukunci da alƙali Dolly G ta yanke a wata kotun birnin Los Angeles a ranar Juma'a da daddare ya goyi bayan hukuncin da ta yanke a watan jiya cewa iyalan da ake tsare da su a waɗannan sansanoni tsare su ya keta ƙa'idar wata hukunci da aka yanke a 1997 da ta tanada hanyoyin halal na baiwa yaran da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'idar doka ba wurin zama ko kuma ba za a tsare su na fiye da wasu sa'o'i ba. Mai shari'a Dolly ta baiwa gwamnati wa'adin kan ranar 25 ga watan Oktoba da ta saki yaran a wasu lokutan har da iyayensu mata ba tare da jinkiri da ba shi da dalili ba. Jaridar Los Angeles Times ta buga labarin cewa yanzu haka Amurka tana tsare da kimanin yara 1,400 da iyayensu a wasu sansanoni guda uku, biyu a jihar Texas ɗaya kuma a jihar Pennsylvania. Wannan mataki ya keta ƙa'idar cewa ba za a tsare yaran da ba su kai shekaru 18-18 da haihuwa fiye da sa'o'i 72 ba, sai fa idan suna fuskantar wata barazanar da ta shafi kariyarsu. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, Pakistan ta dakatar da shawarorin da take da ƙasar India bayan da ƙasashen biyu suka samu saɓani akan ajandar taron. Da an shirya cewa a yau Lahadi da kuma gobe Litinin mai baiwa India shawara akan matakan tsaron cikin gida da takuran aikinsa na Pakistan za su tattauna a birnin New Delhi na ƙasar India. To, amma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawara akan matakan tsaron cikin gida Shartas Aziz ya ce tilasta tattaunawa da za su yi ta hada da rikicinsu na yankin Kashmir. Ya ce a tambayi kowa menene babban batun da aka dade ana rikici a kan ta tsakanin ƙasashen biyu da ya wuce rikicin yankin Kashmir. Shi kuma ministan harkokin wajen India Sushma Swaraj ya dage a kan cewa za a taɓa batun Kashmir ne idan yanayin yin hakan ya samu. Ya ce a shirye suke a tattauna a kan batun da Pakistan ta gabatar ciki har da batun a Jammu da Kashmir, amma sai bayan an kawo ƙarshen ta'addanci da kuma tarzoma.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da kawo muku batutuwa ne dake nasaba da yadda zabe yake a nan Amurka. Don haka shirin ya ƙara gayyato Jamila Kabiru Fage ne domin jin shin ya ake fitar da sakamakon zabe a nan Amurka. To Jamila, yau batun da nake son mu duba shine shin tsawon wani lokaci ake yi kafin a bada sakamakon zabe a nan Amurka?
Malala dan ai babu ma mutuncin tsawon wani lokaci ake saboda yanzu na'urar computer din nan ta saka a lokacin da ake jefa ƙuri'a a lokacin ma shi sakamakon yake tafiya gun waɗanda suke tantance shi. Idan zaka tuna a zaben baya da aka yi, zaka ga kamar irin su kafafen yaɗa labarai suna nuna mana a talabijin a kowace jiha, a kowane local government, a ko ina in dai har an jefa ƙuri'a to a lokacin annan take ka san wane ne ake. Zaka ga suna kididdigan shi, suna nuna to yanzu kashi kaso kaza an samu wannan sauran kaza, ga kuma wanne jam'iyya ce take ci a wannan loko, a wannan sako, a wannan jaha. So a lokacin da ake jefa ƙuri'a,
lokacin ake bin sakamakon zaben,
ake bi dan haka bayyana sakamakon ba a kwana.
Oh, kina nun kenan ran da aka jefa ƙuri'a ranan nan da zara an gama jefa ƙuri'a ana iya sanin waye ya ci zabe?
Ana iya sani, amma ka sani suna son suna bari ne har sai lokacin da suka saka, kamar ana cewa zuwa karfe 8 ko karfe 9 domin a bawa al'umma damar jefa tasu ƙuri'a din. Ba sa son su bayyana, amma suna kirgawa ne su ga wane ne yake kan gaba dan mutane su san cewa to ga fa sakamako fa yanzu zuwa bayan karfe 1 ko karfe 2 ga inda ake. Dan haka idan bayan sun rufe wajen jefa ƙuri'a din sai mutane ba sa mamakin cewa ya za a yi da karfe 1 kun ce ga wani suke ce
gaba, yanzu kuma a ce wani kaza ke gaba.
Dan haka idan zaka tuna Florida ta zama matsala kwanakin baya din na wannan zaben da aka yi na Bush.
To akwai wani lokaci tsakani na bada sakamako shi kuma a ce kamar a ce kila muna maganar zaben shugaban kasa ne ko kudu zabubukan haka suke, zaben gona, zaben shugaban kananan hukumomi, zaben shugaban sharif da sauransu,
duk irin tsari guda ne ai saboda na'urar da suke amfani da ita. Dama an yi ne haka domin kada a rarraba hankalin mutane a ce okay idan an tashi zaben gwamna daban, idan an tashi zaben shugaban kasa, duk tsari daya ne.
To akwai wani rawa na musamman da shi malamin zabe ke takawa a irin wannan lokaci?
Malamin zabe mai kake nufi da malamin zabe?
Wurin da zaka zo ka jefa ƙuri'a, ai ba za a rasa mutanen da suke kula da waɗannan na'urorin ba? Ko babu?
Da akwai su.
Ya ka kawai zaka zo ne in ka yi amfani da na'ura ka yi amfani da ita ka jefa ƙuri'a, ba wanda zai nuna maka ya ce a'a.
Kamar masu gadi haka.
Yawwa, kamar masu duba wannan na'uran, masu baka umarni ga abin da ya kamata kai, ga yadda ya kamata kai.
Da akwai su, kuma su ne ake kira kamar volunteers, ba wai wani mutum ne.
Wato masu aikin sa kai.
Yawwa, kawai za su je ne domin su taimaka, kamar ni lokacin da nake makaranta, na yi kafin ma na isa shekarun a jefa ƙuri'a, na yi daga makarantarmu, saboda ka san ranar da ake jefa ƙuri'a makarantu suke amfani da su. To sai a rufe makarantu, to mu kuma idan za su ba mu credit a social studies ajinmu, sai suka ce to mu je domin mu taimaka wajen sa ido a na'urorin da yanda mutane suke zabe. To ta haka mu ma muka koyi yanda ake tafiyar
da harkokin zabe. Kina nuhin ita hukumar zabe ba ta daukan mutane na musamman da za su je su yi wannan aiki, sai dai waɗanda za su yi aikin sa kai?
Kwarai kuwa, saboda jin daɗi ne ma, kamar jin shi muke yi kamar aikinmu ne na 'yan ƙasa, cewa yanzu gashi mun taimaka, mun taka rawa wajen gudanar da haka. Da akwai manyan mutane da idan kamar ka samu dan matsala daga na'urar, amma wannan mu ne zamu je idan mun ga mutane ba su iya kamar su karanta me ita a computer din ta faɗa ba, sai mu je idan mun ga cewa ba za mu iya gyarawa ba, sai a kira wani daban wanda zai zo ya gyara, amma wai ba a matsayin shi na
a matsayin ma'aikaci daga hukumar zabe ka zo kai wannan aiki ba.
A'a,
ya ka kawai za a sassa wuraren da za a jefa ƙuri'a ne, kowa san inda zai je jefa
ƙuri'a.
Kuma waɗannan ku masu aikin sa kai, ku ne za ku taimaka a yi wannan aikin.
Ƙwarai, kuma kamar yadda na gaya maka, masu aikin sa kan 'yan makaranta ake samu, to ta haka mu suke fara sa mana sha'awar harkar zaɓe, sha'awar shi kanshi ma siyasa ɗin. Don ka san kana ƙarami ɗin nan kafin ka kai shekara 18 za su baka damar yi, ba abin da ya dame ka. To amma idan kana can awa goma sha biyu wannan tsoho ya zo, ka ga mutane wasu suna cikin ma a kujerarsu ba sa iya tafiya. Yawwa, ka zo kana tambayan su, sai su riƙa cewa wannan fa ku riƙe wannan katin zaɓen yana da muhimmanci, da akwai in ka samu irin baƙaƙen mutane za su baka tarihin yadda mutane suka mutu domin su samu 'yancin jefa ƙuri'a. shekara to sai ya zama maka wani abin sha'awa ne kana shiga shekara 18 ka ce a kuma idan ka samu dama
lokaci
sai ka ji tun daga wani lokacin sha'awa take shiga ba kuma sun sa shi ne domin wai idan mun je mun yi aikin nan za a ba mu extra credit ne wato kamar za su taimaka wa
karin
maki a aji
eh wantin America kenan ba ta kashe wani kudi game da ya shahi wannan harkan wurin gudanar da zaben ta kenan iya kaje ta samu da wannan na'urorin ta sa a wuraren da ya kamata
shine ka gane ne mallan dan yanzu ma nake tunanin wannan abu wannan ba karaman fasaha bane ba saboda ya za a yi ba sai sun koyar da kai dan dole ma kishin kasar ka zai shiga zuciyarka ba tare zai shiga ranka ba tare da
kwarai da gaske amma wani abu guda Jamila da zan so mu saurare su gane shine shin wannan yana nufin kenan dan ka zo wurin je wannan Qur'an ya zamanto kai kuma baka san yadda zaka yi a wanda wannan na'uran ba ba wani zabi da zaka yi wanda ba dole ne sai kai a wanda na'ura ba baka da wani zabi
da akwai
bayan a ce ku kuna nan ku masu taimakawan
to ai kuma wani aikin namu kenan mu san me yasa ko kuma me idan kana da ra'ayi ba ma sai mun san dalili ba idan dai kai ra'ayin ka dan da akwai har yanzu waɗanda suke ganin cewa ita na'urar computer din da akwai yanda take canja musu zabi dan haka su sun fi son a ba su takarda to har yanzu da akwai wayanda da akwai dan wajen da za a ba su zauna domin su jefa ƙura'a su dan ni kaina lokacin da aka yi zabe na kashi na biyu gaskiya takarda na ce a bani saboda matsalar da aka samu a Florida game da wannan na'urar computer din da naje musu kawai nace ni dai a bani takarda sun shirye takardar kuma da tsari da komai in ka gama kai zaka saka a cikin yar
ambulance
kana rike ta wani yana zauna anan kawai da box din a wani akwatin yana nan
sai
ka jefa shikenan ka gama
to tsawon wannan lokaci ne ake a zaben rana guda dun naji za a yi zaben tun daga sai har zuwa dare
eh to ai ba wai kai ne kana nan ba kawai dai suna barin layi saboda ka san cewa inda suke tsarawa ta inna kake zaune to kada ka je waje da nisa kamar ni yanzu muna gari daya da kai amma inda zan jefa ƙura'a daban inda zaka jefa ƙura'a daban tana nan kusa da inda nake zaune wanda ba sai na yi tafiya da nisa ba sannan kuma ka san ranar kuma kamar yadda na faɗa a baya cewa an rufe makarantu kuma wasu suna gun aiki za su bude da wurin domin wasu su samu su jefa kafin su je aiki wasu kuma idan sun baro aiki ko kuma wasu lokacin dan cin abincin su kwata-kwata ba zai dauke ka minti 5 minti 10 ba amma idan ka tadda layi da tsaho idan kaga cewa kamar lokacin shekarar 2008 kenan ta Obama na farko gaskiya wannan ya dau lokaci sosai sai kaga mutane sun jima a layi saboda mutane sun fito da yawa su zabe ba kasafa ake samun haka ba
dan takara ma na iya jin ra'ayin mutane
kwarai da gaske
ai yawa wurin jihar kura ko kuma ai akasi
kwarai da gaske ai a lokacin saboda yanda ya shiga matasa suka fito daga ko ina wasu basu je aji ba ma wasu basu samu ba sun je makaranta tunda an riga an yi hutu suka fito to ya saka lokacin ya dan ja amma baka samu befi ka je dan minti 10 ka tsaya a layi ba minti 5 ka jefa ƙura'ar ka kuma ba ta shugaban kasa bace ba kawai da akwai kuma takardar wasu irin hukumomi haka
duk
a lokacin da kuma a lokacin ne ake jefa wannan gaskiya yana da muhimmanci a lokacin kuma ake jefa yanda za a canja kundin tsarin
dokan kasa
yawa dokar kasa
a ina a lokacin da ake jiyo kura
eh da akwai wasu dan haka zaka ga cewa idan ana na tab zabe zaka ji suna yawan cewa kamar a ce yanzu jahar Maryland tana son ta canza lokacin da aka yi wannan wajen a random mills din da ake wajen chacha
wurin chacha
yawa to ya kuke ganin cewa da akwai mutane biyu ya kuke ganin cewa ayi wajen nan a cikin gari ko ku ayi shi a wajen gari ya zai matsanta muku wajen a traffic wajen yawan motoci zai matsanta muku rayuwarku to a wannan lokacin zaka ga suna ta fada a radio din ne da
kuma a wurin jihar kura akwai daman da zaka iya jihar kura akan wannan batu
kwarai daga kamar auren da suke son mutanen nan sai abin da suke ta yada shi a kafofin yada labarai
saboda in an zo zabe mutanen su jihar kura akan shi wato ai zabe biyu ko uku ko akan abin da ya shahi mutane
yawa a lokacin duk za a bayyana kuma mallan ladan abin da suke a wannan suna yin shi ne domin ba kowa ne yake karanta wayannan matsalolin ba kowa ne yake da wannan fahimtar ba to inda zaka gani idan dan takara yana da sha'awar cewa a ce yi ga wannan dokar ko a ga wannan dokar kawai za su gaya mana ne idan ka zo ranar jefa ƙura'a tambaya ta lamba 22 ku jefa i ko kuma wanda baya so shi kuma sai ce tambaya ta shekara ta 22 ku ce a'a to ba mu da lokaci sai saboda yanda ka san karfin kafofin yada labarai sai in kaje kawai ka duba suka ce ka fituna fa an ce 22 kuma mutumin nan kana san shi ya ce maka ka ce a'a sai ka ce a'a haka suke yin
to nan ma wani campaign ne shi kanshi na
da shi kanshi dan haka zaka ga kamar yanzu a jihar Virginia in kaje ranar Lahadi ba sa sai da giya a kantinan su amma Maryland ita ana yi to a zabe ne
wannan aurin zabe ne aka cin matsaya akan wannan sai a duba abinda mutane suka hiso sai a hwani da shi lurin jihar Qur'an da suka yi
yawa
ka Jamila ta koro bayani amma kuma lokaci ya muna halin nasa sai wani satin cikin ikon Allah mu sake dawo muku da wani batu kafin mu kammala wannan tsarin Jamila shirin zabe ko nadi ya gode
ku na gode sosai
to ma saware anan ne kuma mu kawo ƙarshen wannan shiri a yau amma da ita abokiyar aiki na Jamila Kabir Fage da Julie Gresham wadda ta bada umarni da kuma daidaita sautin shiri ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman
yanzu haka dubban yan Najeriya ne rikicin boko harame tilas ta barin gidaje yayin da wasu suka ketara ma zuwa kasashen getare don neman mafaka to sai dai ko yayin da wadannan al'umman ke gudun hijira a kasar Kamaru suka hukumomin kasar yanzu haka ma ana ci gaba da izakiyar yan Najeriya kusan 10,012 zuwa gida Najeriya a wani yanayi na ban tausayi inda masu kan shafe kwanaki a kan hanya kafin daga bisani a zuwa a jibge su a ƙauyen Sa'uda da ke bakin iyaka kamar yadda wadannan yan gudun hijiran ke cewa
babu magana mafaka wallahi wahalan da irin mun sha
din muka sha hanyar mu dai kawai an zo an same mu ne kawai aka debe mu kayakin kasuwar mu ma mun bar yakurin kayakin gida mu mun bar yakurin
tafiya nisa baya babu
zabi ma ya dame
mu ku zabi ke damun ke
gashi shi ne sabon yanzu da ya
Malam Muhammad Bello dattijo ne da kimanin shekaru 50 da doriya ya ma tuna irin wahalar da suka sha a kan hanya
an kawo mu a wannan zamanin mu lafiya kalau amma wahala kam gaskiya mun sha wahala ga da kusuru wannan mun taso da karfe 9 na safe sai karfe 4 na dare muka zo wurin kona gawa guda goma ne a cikin mota gawa babba da yaro da mashin da namiji da kayami kaya na wannan da ina sa yana cikin buhu ko guda daya banda shi yanzu wallahi tallahi haka
ne to yanzu gashi kun dawo Najeriya ya batun tunanin komawa gida
to yanzu mun da an kawo mu Najeriya ba alhamdulillah ba muna cikin al'umman namu ba ta cikin al'umma ko ta me ne Allah ya yarda da kowa zai koma mu hatin su a hankalin sa
kawai zuma dai ana gyara wasu sansanoni yan gudun hijira da ke jihar Adamawa don fuskantar wannan kalubale na kwararan yan gudun hijira Alhaji Sa'ad Bello da ke zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ya ko bayyana matakan da suke dauka a yanzu
yanzu dai muna kokari ne mu register din su don a samu dama a basu kayayyaki da ya kamata a basu kuma a basu wurin kwanciya yanda ka lura kaga layi suke zin su shiga su samu jami'an su basu kati su basu kayayyaki wanda za su koma su dakunan su a kullun tanadin mu kullun karuwa muke yi akan abin da muke da shi muna tsammani mutane 10,012 shi yasa kaga muka cike wannan matsuguni muka bude wani sabon matsuguni a Fufore wanda zai dauki kusan mutane 6,000 idan bayan wannan wurare sun cike kowane matsuguni akwai asibiti idan ciwo ya fi karfin clinic na asibiti za mu dauke shi mai da shi babban asibiti shi yasa kaga akwai mobile clinic din mu akwai kuma ambulance a wayannan matsugunan namu
a hukumance kaman alƙaluma ne ku samu wanda suka rasa rayukan su akan hanyar su kawo yanzu
a kawo yanzu ba mu sa ba wani report da ya rubuta ina cewa wani ya rasu dukkan wanda na sani labari da na sani dukkan su sun isa based on report da immigration suka bamu wanda suka bamu sun so yi wanda cikin ƙoshin lafiya ba wanda ya samu rage fita
amma ku sani wani kira da kamar zuwa border dai kamar wannan kamar
ku sani wannan kuma immigration su ne kamar su sani
shi ma malam Ali mai Kano jami'in kungiyar Red Cross da ke taimakawa wajen ganin kula da lafiyar yan gudun hijira ya ko bayyana halin da ake ciki
yanzu kamar yadda ka gani dai wannan yan gudun hijira da wanda suka iso daga Kamaru aka kawo su yanzu ka
duba kaga ana rubuta sunayensu sannan kuma ana basu hukunciya kuma ana shirya musu abinci wanda za su ci a halin yanzu domin lokacin da muka faso su a boda kankanan wato damuwa wanda muka samu na rashin lafiya sai kuma mata masu ciki saboda yawan tafiye-tafiye sai kananan masu ciwon diabetes da sauransu wanda cikin hukuncin Allah kafin mu iso mubi mun riga mun iya gane irin waɗannan mutane muna isowa mubi aka kai su clinic wanda daga nan cikin hukuncin Allah muka suka samu sauki wanda shine muka iso da sunan garin Yola Malkoi
akasarin waɗanda ake maido wanda ya asalin jihar Borno ne kuma dan ganin halin da suke ciki yasa gwamnatin jiha turo manzo na musamman da yanzu aka make sansanin yan gudun hijira
sunana Aliyu Yarima halin da muke ciki a yanzu dai ga cikin gane muna karɓar wannan da suke shigo yanzu daga Mugu sun gumi tare da tallafin yake Allah sa da yanzu a fara samun zaman lafiya kuma yanzu ana shirye-shiryen kokarin a ga cewa kowa ame da shigarin sa shine shin da ake ciki yanzu yanzu dai mun mayar wanda suka shigo kasan tafiya bai wata fara ta ba mana kwanci da suka shigo daga Cameroon ni kai mutum kamar dubu da haka zuwa mai dubu wanda muka kai amma yanzu muna shirin zuwa jibi insha Allah wayannan suka kamar sati da nan zamu mai shi
shugabannin addini dai na ma kiran ne da ake taimakawa irin waɗannan al'umma da katsinci kansu cikin mawuyacin hali Sheikh Abdullahi Balalo shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya
kowa ya iya dauko abin da Allah ya bashi ya tallafa wa dan uwansa da yake cikin kakani kai kai baka san me zai iya samun kanan gaba ba idan ka taimaki wanda ya shiga cikin wani hali a yanzu to kai ma duk lokacin da Allah ya jarbe ka da wata jarabawa Allah na iya kama gudumawa saboda ka tallafa duk mutumin da ya tallafa wa dan uwansa Allah madaukakin sarki zai taimake shi ina kira ga dukkan kungiyoyi da sauran al'umma cewa a tallafa wa waɗannan yan gudun hijiran da ke dawowa a ba su abin da za su ci a ba su sutura kuma a rika musu maganganu masu kyau wannan zai taimaka don su samu nutsuwa
fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala na yan Boko Haram da ya jawo asarar rayuka tare da sanya wasu zama yan gudun hijira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa Amurka daga Yola a Najeriya
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Jama'an ƙasar Somalia sun ce akalla mutane 18 ne aka kashe jiya a Asabar. A hare-haren ba ma ba mai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar Al-Shabab ne suka kai. A can Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan kuma wani harin bom da aka kai wani asibiti jiya Asabar ya kashe mutane 12 ciki har da Amerika guda 3 'yan kwangila waɗanda suke yi wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bom ɗin. Da ya ratsa wata unguwa ya lalata ko kuma ya kaca-kaca da motoci da dama. Jiya Asabar dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke ɗauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin gili kuma mutane da dama sun ji rauni a arangama da aka yi a kan iyaka. Jami'an tsaro sun samu nasarar tare da ruwan 'yan gudun hijira. Amma dubban su yawancin su 'yan ƙasar Syria sun ratsa suka shiga yankin Macedonia bayan sun yi kwanaki suna zaune a filin Allah Ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba. An fara argitsi ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce. Su kuma waɗanda suka baya sai suka kutsa kai. Sai kuma dubbai ciki har da mata da ke rike da jarirai da kuma maza dauke da kananan yara su ma suka yi kokarin amfani da daman suka yi ta gudu a fili.
Da takaitattun labaran duniyar muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sarfi Hashin Gumel. Nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.